إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu ikon haduwa domin ci gaba da karatu kamar wanda aka saba a kowane yammaci na ranar talata a wannan masallacin mai albarka. Insha Allah subhanahu wa ta'ala kamar wanda ƴan uwa sun ka sani satin da ya gabata mun kammala littafin mu da muke karatu mai bayani game da ma'anar la ilaha illallah da sharuɗanta da abubuwan da ke walwale ta da kuma falalarta, wanda kuma yau insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan yammacin namu shine darasin mu na farko da za mu fara karatun kitabun tauhid na babban malamin nan Allah shi mishi rahama Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wanda insha Allah subhanahu wa ta'ala gabanin shiga cikin littafin akwai buƙatar mudanji tarjuma ta shi Muhammad bin Abdul Wahhab a taƙaice. Ta mun lura da shi Malam Muhammad bin Abdul Wahhab, idan muka ce za mu diba abu na harko nashi dangantakarsa shine al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, bayan haka kuma bin Sulaiman bin Ali bin Ahmad bin Rashid bin Buraidin bin Muhammad a Mushrif bin Umar min wahabati bani Tamim, yana daga cikin kabilar bani Tamim, wanga shi ya takaitaccen nisba ko kuma dangantaka ta shi babban malamin mu Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. To abu na biyu da zamu diba shine yaushe ne aka haihi Malam Muhammad bin Abdul Wahhab, meyuwa musan shekaru ne waɗanda ya bisa bayan ƙasa da kuma daga sadda Allah ya karbi rayuwarsu zuwa yau yana da tsawon shekara nawa. To za mu ga an haihi shi Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala a wani gari da ake ce ma Uyaina, kuma hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da shekara 1115. Idan muka yi la'akari da sadda aka haihi Muhammad ibn Abdul Wahhab zuwa rayuwar mu a yau inda muke, kenan shekara 324 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya tashi a gidan ilimi da kuma ɗaukaka da addini. Baba ne malami ne babba, kaka ne Sulaiman shi ma malami ne babba a zamaninsa, yana karantarwa a Najd, ma'ana al'umma da yawa suna zuwa bidar karuwa ga kakan Muhammad ibn Abdul Wahhab, ya tasa kenan a gida na ilimi. To abu na uku wanda za mu kalla na shi Muhammad bin Abdul Wahhab shi ne tasawa shi, kamar wanda muka ji ya taso a cikin gida, maɗaukakin gida, gidan ilimi, gida na addini, wannan ya zama sababi da sanadi na ya hardace alqur'ani gabani ya kai shekara 10. Allah ya yi mishi muwafaka ta hardace alqur'ani mai girma kamin ya kai dan shekara 10, kuma ya yi karatun fiqhu inda ya samu rabo mai girma ga bangaren ilimin fiqhu. Ya karanci fiqhu a wurin malamai, kuma Allah ya bashi rabo mai girma game da gane addini da sanin addini. Kuma shi malam Muhammad bin Abdul Wahhab cikin tasawa tai, wato mutum ne mai kokarin tadalluki, inkayawa, regawa, yana shiga littafan tafsir dan ya samu fa'ida, yana shiga littafai na hadisi dan ya samu fa'ida. Don haka yana da kokari wurin neman ilimi dare da rana, ya sa neman ilimi a gaba. Daga nan ne wa Allah ta'ala ya mishi baiwa, ya samu wani yankin ilimi mai girma. Abu na hudu na tarihin rayuwar Malam Muhammad bin Abdul Wahhab, to akwai littafai da ya rubuta da hannunsa, kamar wannan littafin da ke ga hannunmu, Kitabut Tauhid. Daya, akwai Kashfu Shubahat. Biyu, akwai Al-Usulu Talata. Uku, akwai Nawaqidul Islam. Hudu, akwai Masailul Jahiliya. Biyar, akwai Muktasaru Zadil Ma'ad fi Khadi Khairil Ibad na Ibn al-Qayyim al-Jawziya, wanda shi ya yi iktisari ne, ma'ana ya yi talkisinsa, ya yi summary din shi daga zama wani abu mai kama da index ko encyclopedia, to sai ya dawo wani matsayi, gashi kana iya riƙawa ka karanta ba da wahala ba. Da abu na hudu na abu na gaba na ƙarshe na biyar shi ne lokacin da Allah ya karɓe rayuwarsa. Allah ya karɓe rayuwar Malam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam tana da shekara 1206. A wannan lokacin ne Allah ta'ala ya karɓe rayuwarsa. Kenan, idan mun lura da sadda aka karɓe rayuwa ce zuwa yau shekara 233 da barin duniya. Sannan shekarun da na rayuwa ce da Allah ya bashi shekara 91. Kenan, ya samu shiga cikin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce mabi alhairin ku wanda rayuwa ce ta yi tsawo, ayyuka ne kuma suka kyautata. Allah ya sa mu rayuwarmu albarka, kuma ya sa ayyukanmu su kyautata. An shaidi Malam Muhammad bin Abdul Wahhab da lallabawa da himma da kokarin karantarwa da kuma kokarin daidaita al'umma da nuna musu cewa yin tawaye ga shugabanni abu ne da shari'a ba ta yarda da shi ba. Don haka Allah ya sa albarka ga rayuwa ce. Sai ya zama daga lokacin rayuwar Muhammad bin Abdul Wahhab har yau har gobe a ƙasar Saudiya ko kuma a mamlakatul arabiyyatus saudiyya, to waɗanda a jagororin addini ɓangaren jikoki ne na duk wanda ka ji an ce ma Ali Sheikh, to zuriyar Muhammad bin Abdul Wahhab kenan. Sai ya zama na ya haɗa hannu da shugabanni domin a ciyar da addini gaba, kuma a bar tawaye ga shugabanni, don babu alheri cikin tawaye ga shugabanni. Saboda shugabanni suna da abin da za su ba da gudunmuwa na addini ya ci gaba. Abin da shugaba zai hanawa na ɓanna, mai dawa addini bai iya shi. Sai ya zo ya tsawata ko su tsawata ko su sa ma da ƙarfi a bari abin da kai mai da'awa ba ka iya. Da muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shi mana jagoranci da karanta wannan littafi da fahimta ta yi da aiki da abinda muke karantawa. A taƙaice littafin mu Kitabut Tauhid, abinda an matakin farko sanin cewa shi wa tauhidi ya kasu gida uku kamar wadda ko yaushe ana jaddada mana akwai tauhidi na uluhiyya da rububiyya da al-asma wa sifat, wanda alhamdulillah koyaushe ana karantar da mu wannan cewa ga abinda aka ce ma tauhidi da kuma irin matsayin tauhidi. Da aka ba sai na tsaya dogon bayani dabra da kalmar tauhidi ba. To kitabu tauhid, malam ya ce littafin tauhidi, wa qaulullahi ta'ala, da wadin Allah madaukakin sarki, haka ya fara ko kore yake akwai innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'udhu ko yawa. To amma in muka dauka daga kitabu tauhid inda yace wa qaulullahi ta'ala, ina fatar an gane shi ko yawa, wa qaulullahi ta'ala, da cewar Allah madaukakin sarki, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah ta'ala yace jinsin aljanu da mutane ban talice su don komai ba sai don su bauta mini. Wannan aya tana cikin suratul zariyat aya ta 56. Wa qawluhu, da fadin Allah ta'ala da yace wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula, haqiqa ma aika ma kowace al'umma da manzo. Wato ma'anar wannan, babu wata al'umma da Allah bai aika ma manzo ba. Mina na Allah yake aikin manzanni da shi zuwa ga al'umma, ani ibudullah, cewa ku bauta ma Allah, washtanibut tagut, ku kaurace ma daguti. Ko wani ba annabi da yazo yayi kira zuwa ga al'umma, yana kiran al'umma ta ne akan su dayanta Allah da bauta, sannan su kaurace ma daguti. Idan aka ce daguti ko dagutu, to abubuwa ne masu yawa, hadda son ran dan adam na iya zama daguti, haka gunki yana iya zama dagutu, haka shedan yana iya zama dagutu, haka wani hukunci da ba na Allah ba yana iya zama dagutu, haka wanda anka bauta mai yayyada da bautar shi ma ya zama daguti. Haka dagutu dai ba wani abu bane guda, kuma an fassara cewa dagutu shedan. To annabawan Allah abinda suke kiran mabiya, su dayanta Allah da bauta su mabiyansu, su kaurace ma daguti. Kenan ko wani ba annabi abinda aikin sa wannan da'awa. Zaka karanta alqur'ani musamman in ka shiga cikin suratul shu'ara, zaka ga yadda Allah ka bada labari. Ko wani ba annabi, kama daga annabi Nuhu, annabi Salih, annabi Shu'aib da sauran annabawan Allah musamman guda 25 da Allah ya ambata cikin alqur'ani, saboda annabawan Allah suna da yawa. Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, minhum man qasasnahum alayhi, wasu mun ambata maka suwa, wa minhum man lam naqsus alayhi, wasu ba mu ambace su ba. Kaga kenan hatta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai annabawan da bai sani ba, kuma an ambata cewa annabawa yawan su ya kai 100,000 da 20,000 da 4,000, amma ga baki daya Qur'ani Allah ya ambaci guda 25 kawai. To kaga kenan sauran wasu mun dai ji jimla ta adadi, amma hatta babban manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san sunan wasu ba. To annabawan ga baki dayan su, wanda akwai ma'aika 313 kamar da wata ruwaya ta nuna, wata ruwayar kuma ta nuna cewa ma'aikan 315, akwai ruwaya da ta nuna ma'aika 317, amma malamai suna ganin ruwaya da kamar ita ce mafi inganci zaman su 315. To manzannin Allah su 315 da annabawan ga gaba ɗaya suna kiran al'umma ne zuwa ga mi su dayanta Allah da bauta tauhidi, su kaurace ma daguti. Wa ya qaumi la as'alukum alayhi ajra, abin da nika tambaye ku ba jinga nika tambaye a nake kiran ku zuwa gare shi bana da dakko bana jinga ubudullah ko bauta ma Allah malakum min ilahin gairu babu da wani abin bauta wani Allah to wannan da'awa ta kiran mutane su bi Allah hanya ce ta annabawan Allah Allah ya shaidar da haka da dalilin aya alqur'ani a aya 36 a cikin suratul nahl wa qawluhu da cewar Allah ta'ala da yace wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya ubangijinka ya hura qada bi ma'ana amara Allah yayi huru alla ta'budu illa iyya kar abauta ma kowa sai shi Allah shi kadai wa bil walidaini ihsana su kuma mahaifa a kyautata musu kaga saboda matsayin uwaye da girman su da darajar su da daukakar su a wurin Allah bayan Allah yayi bayanin a ɗayan tashi da bauta sai biyar da bayanin aibiyayya wa mahaifa daga nan ne ya zama wajibi ga kowane mahaluki sawa'un namiji ne ko mace yin biyayya ga mahaifi saboda umurnin da Allah ta'ala yi malaman balaga suna cewa al'amru bi shay'i ko kuma malamai na usulul fiqh al'amru bi shay'i umurni da wani abu a hore ka da kai wani abu nahayun an zidihi hani ne daga kishiyarsa tunda Allah ya umurnin cewa ai biyayya wa mahaifa kenan yau saba ma mahaifa zinibina kaba'ira ta layyina wanda ka kai mutun gidan wuta saboda matsayin su da girman haƙin da Allah ta'ala ya sanya gare su akan yaya wa qawluhu da cewar Allah ta'ala wa abudullaha ku bauta ma Allah wala tushriku bihi shay'a kada ku tara shi da komai ga bauta wannan kuma ya zo a cikin suratul nisa aya 36 na dazu kuma da ma karanta wa qadara rabbuka suratul isra aya 23 duk da abinda ake jaddadawa a bauta ma Allah shi kadai ma'ana Allah shi ya cancanta a bauta ma me yasa aka ta kira a bauta ma Allah shi kadai saboda akwai wasu abubuwan bauta waɗanda ake bauta ma akan banna kamar masu bautar ruwa kamar masu bautar wuta kamar masu bautar rana kamar masu bautar duwatsu kamar masu bautar itace kamar masu bauta ma gumaka da kuma masu bautar shanu dukkan wannan abin da suke bauta ma banna ne waye cancanta a bauta ma Allah shi kadai wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah shi kadai kada ku tara shi da komai akan bauta akwai masu ganin cewa annabi Isa Allah ne Allah Allah ne Maryam Allah ce trinity kenan ko wannan wanga ma banna ce wa ma min ilahin illa Allah ba wani abin bauta sai Allah shi kadai to sai a ayan mu ta gaba malami ya ce wa qawluhu da fadin Allah ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a Allah subhanahu wa ta'ala yace ma babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qul ka ce musu gaya musu ka fada musu ta'alu kenan shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana saman tudun mun tsira ta'alu su kuma mutane suna can cikin rabi na halaka ta'alu kamar ku mi kwa hannuwan ku in rika in ja in sama da kuwa ta'alu ku tau atlu idan kun zo sai in karanta muku ma harrama rabbukum alaikum abinda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta muku kamar mai tambaya yayi tambaya yace to mina na Allah ta'ala ya haramta sai Allah ta'ala yace Allah tushriku bi shay'a kada ku tara Allah da komai ga bauta. Duk dai nan babba abin da ake so mutane su yadda, su sakankance cewa Allah ne cancanta a bauta masa. Wannan aya 151 zuwa aya ta 153 a cikin suratul an'am, wadda tana dauke da bayanai masu dama. In mun zo gaba wajen masail za mu ambace su. Wa qala ibn mas'ud, qala ibn mas'ud, Abdullah ibn mas'ud yace, man arada, duk wanda yake nufin, ayanzura ila wasiyati Muhammadin, ya kalli wasiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, allati alaiha khatamahu, wadda tambarinta yake akan wannan takarda, bi ma'ana tambarin annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda yake dangwalawa akan wasiya. Wannan kuma yanzu idan muka tsaya muka duba zamu ga cewa addinin musulunci addini ne na wayewa. Kamar shekara 1439 da suka shige, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da stamp. Ba yau aka kaga ba, stamp wanda ake yi ba wani abu na sabo ba ga musulmi, saboda kan zoben manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a rubuta mishi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Da haka idan zai aika takarda kamar wanda ya aika zuwa ga Herakl, sai a dangwala wannan zoben cikin taddawa, sai ya ɗauko rubutun sai a aza. Don haka duk wanda aka kai masakon ya san cewa wannan daga babban manzo ne, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kunga su musulmi ko kuma shi musulunci ta yake da wayewa, ba wai yanzu ne aka kawo mana stamp muka gani ba, tuni abu ne da dadde sananne kuma samanne a wurin musulunci. Gabanin zuwan Nabiliyon Alfaransi, wanda ya kai farmaki a Misira da tsawon lokaci, wanda ya zo ya mamaye Misira kuma ya samu iko akan Misira, wanda yake shi ya fara kawo madaba'a, abin nan da ake rubutu da ita na typewriter da kuma wanga harkar photocopy da sauransu. Shi yasa Misira da tsawon lokaci sun samu wayewar rubutun zamani, kuma har yanzu ba basu a baya ba. To gabanin zuwan Nabiliyon Alfaransi, wanda dan kasar Faransa na, ya dauki rundunarsa ya zo ya mamaye Misira, har ya kawo ci gaba da wayewa da sauransu. To amma sannan duk musulunci ya riga ya ci gaba ta hanyar amfani da taddawa da kuma a daba'a takarda da sauran wasu abubuwa wanda da stamp, wanda ba sabon abu bane. To wannan kenan. Don haka in kana son ka ga wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dangwala masta, to ka karanta a falyaqra qawlahu, sai ya karanci fadin Allah ta'ala shi mai son ya ga wasiya. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a ila qawlihi, azwa ga cewar sa, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula. Ayoyi guda uku kenan, 151 zuwa 153, wanda akwai kaman mas'aloli guda 10 da suke tattare cikin waɗannan ayoyi. Na ɗaya, kada a haɗa Allah da komai ga bauta, a tabbatar da tauhidi. Allah tushriku bihi shay'a, can ma aka biyar da wabil walidaini ihsana, abu na biyu kyautata ma mahaifa. Sannan Allah ta'ala ya ce, wala taqtulu auladakum, kada ku kashe ƴaƴanku min imlaq, don tsoron talauci. Kaga tsoron talauci bai sa mu kashe ɗiyanmu, saboda mi ɗiyan namu za su kowa zai zo da arziki ne. Gabanin a halicce ka, sai da Allah ya halicci abinda za ka samu da wanda zai sama da shekara 50,000. Za ka kaga wani abu da muka yi na ƙoƙarin tara ma ɗiyanmu da wani abu da sauransu ba mu da hannu, sai da Allah ta'ala ya talitta maka arzikinka da shekara 50,000 gabanin kai a talicce ka, wanda za mu cimma haka. zamu cimma wannan bayani cikin wannan littafin insha Allah. To bayan nan Allah subhanahu wataala yace wala taqrabul fawahisha, kada ku kusanci alfasha kaba'ira kamar zina. Kaga ko kusa ko wala taqrabul zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. To Allah ta'ala yace kada mu kusanci alfasha. Abu na biyar wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, kada ku kashe rayuwar da Allah ya haramta a kashe sai da haƙƙi. To saboda Allah ya hana kashe rayuwa, to yau ga ana kashe rayuwa ba da haƙƙi ba. Kashe dabba, akuya ko tunkiya ko shanu ko raƙumi, ya yi zama fitina bisa ga kashe mutum ga wani. In ka tsaya ka dibi girman Allah wannan da ya ce kada a kashe rayuwa, to da yaya za a yi ka iya kashe rayuwa? Dama zai zama na rayuwar al'umma, wasu daga cikin al'umma suna ƙoƙarin ɗaukar rayukan ‘yan uwansu, wanda wanga abu mummunan laifi ne a wurin Allah. Abu na shidda, Allah ta'ala ya ce wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, kada ku kusanci dukiyar maraya sai da sifa wadda ita ce kyaukyawa. Ku yi kasuwanci da dukiyarsu, in Allah ya ba da riba kuma ku cire naku haƙƙi. Kun ci dukiyar maraya amma bisa ga haƙƙi, ba haka kawai dan an bar dukiyar maraya a canye ba a rasar da ita. Innama yaquluna fi butunihim nar fa sayaslawna sa'ira. Haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa awful kayla ko yau mu cika ma'auni na sikeli da ma'auni na tasa, ko wani mu tabbata mun cika. Abu na bakwai kenan, ka tabbata in kana ma'auni to ma'auninka ya zama mai kyawuna, daɗa litan mai ta sikeli na da kayan nauyi, kwanan da kaka aunawa ka tabbatar da cewa ya zama ma'auni na gari. In ka yi haka alhamdulillah, idan baka yi haka ba to kana akan laihi babba. Bayan nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da ainihin cika alƙawali. Mu cika alƙawali, in za mu magana mu yi magana ta adalci, kuma mu cika alƙawali. Allah zai tambaye mu game da alƙawalla. Abu na takwas, abu na tara, sannan mu yi adalci ga magana. Ko da ɗan uwanka na zumunta, an bai da gaskiya ka yi to ka ce lalle wane dangi na na, amma bai da gaskiya kada asubanci ya kama ka. Abu na goma, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tattabi'u subula, kada ku bi ƴan hanyoyin shaitan, don in kun bi su fa tafarraqu bikum an sabilihi, za su raba ku da tafarkin Allah. Idan kuka bi hanyoyin shaitan za su raba ku da barin biya hanyar Allah. To waɗannan ayoyin guda uku suna ɗauke da matsaloli kusan guda goma, wanda a taƙaice mun ambace su. To Allah ta'ala da ƙarshe ya ce wa anna hadha siradi mustaqima, wannan tafarki na ne shi musulunci ku bi shi. Kenan wai muna umarni da mu bi addini Allah, don haka abinda an namu na ƙarshe mu bi addinin Allah. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال حديثي انكر بودا معاذ بن جبل الله يقرا في يدا قال معاذ يجي كنت رديف النبي صلى الله عليه واله وسلم نا كسانچه كوتورين النبي منينه معنى كوتوري النبي يا غويا ني باين جاكي sai an ana ta sai a ce ka koma kutur amma mai yawa kawai an yi gane irin wanga ko kutur ma'ana an goya ka bayan jaki. To ina tare da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya goya ni bayan jaki ne alaihi marin akan wani jaki. Fa qala li ya mu'azu, sai ya ce mini ya kai mu'azu, atadari ma haqqullahi ala al-ibadi, ko ka san haƙƙin Allah ga bayi? Wa ma haqqul ibadi ala Allah, ko ka san haƙƙin bayi ga Allah? Qultullahu wa rasuluhu a'lam, ma'azu bai sani ba, yace Allah da manzon sa suka sani. qala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace afwallahi ala al-ibad akyan Allah ga bayinsa ayyabudu subauta ma Allah wala yushriku bihi shay'a kada zada shi da komai wurin bauta wa haqqul ibadi haqqin bayi alallahi ga Allah alla yu'adiba shi kuma Allah kare azabtar da man la yushriku bihi shay'a wanda dibbe hada shi da wani abu ga bauta ba wannan haqqin Allah ne azama kansa dukkan wanda bai yi shirka ba to Allah ba zai azabtar da shi ba aga wannan baiwa ce daga wurin Ubangiji ta'ala qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah inji ma'azu saboda yaga wanga abin mai muhimmanci ne kwarai yace afala ubashirun nasa ya ma'aikin Allah bazan yi ma mutane bishara ba kamar yana neman izini kada yazo yayi maganar ya zama laifi ne yace bazan je in ma mutane bishara ba qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la tubashiruhum kada kai musu bishara fayattakilu su dakushe su zaune su yi zamansu idan suka gane haka to ba za su tsaya su bauta ma Allah ba ballantana har su zo wurin aikin nafila da sauran wasu ayyuka waɗanda yake za su samu alheri a kansu kakka faɗa musu akrajahu fi sahihain wannan hadisin an fitar da shi Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da shi a cikin ingantattun littawansu to Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu wa arda lokacin da rayuwa ta yi kusa karewa yaga cewa kada ya koma ga Allah da wanga sako na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai iyar da shi ba ya shiga cikin wadancan da Allah ta'ala yayi magana cewa innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi bil-kitab ulaika yal'anuhumullah wa ulaika wa yal'anuhumul-la'inun yawa yana gudun ya shiga cikin wayanda Allah ya la'ance su kuma duk masu la'anta sun la'ance su don haka da rayuwar za ta karewa sai bayanin cewa kunji yadda muka yi nida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan kenan kun ga wannan ba karamar baiwa bace Allah ya ma mutum muwafaka ya zama bashi shirka kuma ita shirka din gaba wato malamai na bayanin ta da irin yadda ta koyo kamar misali dare ne da daddare ga walalin kankara baka sannan kuma ga kwaran ya tururuwa tana tahiya sama kuma ba a cikin filailin muslim cikin dare mai duhu kaga ba a ganin ta kenan shirka ta watsu wurare da dama da haka kenan akwai bukatar mu san mina na ashirka don mu kaurace mishi an yi ruwa a Hudaybiya gari ya waye an yi sallar asuba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya waye gari daga cikin bayina wanda yake imani da Allah sannan da wanda ya kayarce ma'ana Allah na bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin al'ummarka akwai waɗanda sun yi imani da Allah cewa ruwan ga sun hito da wurin Allah ne su waɗannan su amma su imani da Allah akwai waɗanda kuma sun kayarce masu cewa tauraruwa kaza ta yi ruwa ruwan ga na tauraruwa na kuma ce ai sarfa ta kama da kaga hadari ruwa za a yi to ga shi ma yana cikin shirka ba me ya tasirin sarfa ba ta da tasiri za ka ga tsakiyar malkayan Allah ya so sai a rike ruwa kamar ya ti kumbi babu in Allah ya so ya kawo mana wuni mu zama cikin rana ila yawmil qiyama babu wani wanda zai canza mana haka ya Allah ya so ya bar mu cikin dare ba wani da zai canza mana da haka kenan idan mutun ya ga Allah ya kawo ruwa ya dauka Allah ya kawo ruwan nan da baiwa ce da falala ce amma ba dan wata tauraruwa ba haka mai sa zobe dan ya zama mai kariya wai dukkan wanda yayi magana wannan zoben zai tarbi abinda wancan zai wadi ba zai yi tasiri gare ka ba shi ma wannan nau'i ne na shirka ko munduwa ko ta laya da za ka sawa dan ta baka kariya a mai kariya bisa ga hakikani Allah da ka duk wani abu wanda za a kokarin jawo hankalinka a raba ka da addini to sai ka yattara saboda shirka ne ita amugun abu shirka ita amugun abu ai misali ita tuwa Allah ya sanya magunguna cikin su kuma ya sanar da wa'anda ya sanar kama wanga icin sai a sa kai shirka akan shi kada ka zo ka debo icin kaiwa sai ra'at tane kuma bayan an ƙara sallar asubahi kuma da ka debo ta kaza da kaza da kaza a wanda ya san icin kaiwa kuma ya san icin kaiwa na magani yayi maka bayani wane matsalar ka yan Allah ya so in ka debo icin kaiwa kai amfani da shi zaka samu lafiya babu laifi amma ke tsirana da kebe lokaci da sa wasu sharuɗa wannan shi zai sa a fada cikin nau'i na shirka to Allah ya kare mu da shirka to laya za mu zo nan gaba insha Allah malam Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo bayanin maluma magabata kama daga sahabbai da kuma masu bi musu dangane da sha'anin laya da kuma yadda aka karkasa ita laya to don haka za mu ta yi ta darijiyar ma'ana a hankali tunda zamu iske abin ga rubuce ya ga wada wasu sahabbai suka fahimci laya ga wada wasu suka fahimci laya ga wada suka kasata insha Allah idan mun yi hakuri to zamu isko shi rubuce ko yawa kenan ta darijiya tunda zamu ci cin abubuwa ba lalle bane sai kila mun yi magana shi yau yawa dan kaga kan mu zo mu tattauna abinda ga munan zamu iske shi kuma mun yi magana shi kuma mu koma da mu koma maimaita shi insha Allah wurin ma ba nesa bane sosai ban san dai lokaci ba kan lokaci yayi ko to insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan darasin namu na harko ya dakata ne a ƙarshen ainihin babe wanda in Allah ya kaddara darasin mu na biyu zamu tashi fihi masail muna roƙon Allah ya muna muwafaka da dace Allah ya ba mu iko akan mai aiki da abin da muke karantawa Allah ya ganashe mu albarkacin alqur'ani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka